الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci taƙaitacce domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka, littafin kitabu tauhid, a wannan masallaci namu mai albarka masjidu tauhid. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, mun gama karatu cikin babe wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi yin biyayya ga malamai ko kuma shuwagabanni wajen haramta abubuwan da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halitta ko kuma halitta abubuwan da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haramta, wanda yau insha Allah Ta'ala za mu tashi da kan babe na gaba. Now,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم. باب قول الله تعالى، wannan babe zai sanar da mu wato ma'anar fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yace: alam tara ilal ladzina yaz'umuna, shin baka yi dibi ba ilal ladzina yaz'umuna, zuwa ga waɗanda suke raye cewar annahum amanu, haƙiƙa su sun ba da gaskiya, bima unzila ilaika, da abin da aka saukar zuwa gare ka na alqur'ani, wa ma unzila min qablika, sannan kuma sun ba da gaskiya da littattafan da aka saukar kafin ka na at-taura da linjila da sabura, amma kuma yuriduna an yatahakamu ila taghuti, suna nufin su ɗaukaka ƙara neman hukunci zuwa ga at-taghut, wato shine taghutu. Wa qad umiru an yakfuru bihi al-hali, haqiqa an umarce su da su kafircewa wannan ɗagutun. Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ce shaytan yana nufi ne ya batar da su bata wanda yake manesanci. Wannan ayar za mu ga cewa malam ya shigo da ita a babe wanda yake liƙe da baban da yake magana akan yin biyayya ga malamai ko shuwagabanni wajen haramta abubuwan da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya halitta ko kuma halitta abubuwan da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haramta su. To sai malam ya shigo da wannan babe bayan wancan babe, duba da cewa hatta at-tahakum ila ghairi llahi, wato abu ne wanda yake haramu mutum ya ɗaukaka ƙara zuwa ga wani Allah. Ya san cewa idan aka tafi fadar wani, shari'ar da za a ita ce qala Allahu qala Rasul, sai ya ratse ya tafi gurin da ya san in ya je shi ba shari'ar qala Allahu qala Rasul ba ce za a yi. Za a je a yi shari'ar da ta dace ne da wannan lokacin da su waɗanda za su yi shari'ar, ba wai shari'ar da ta dace da ayoyi na Alƙur'ani ba da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To yin hakan ɗin shi ma kanshi laifi ne wanda yake mai girma. Sai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ce shin baka yi tsokaci ba, shin baka yi dibi ba zuwa ga waɗanda suke raye cewar sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka na Alƙur'ani. Wato Allah tabaraka wa Ta'ala sai ya zo shi da cewa yaz'umuna, suke rayawa, saboda da baka ne iya maganar bakin baki ce amma ba ta ratsa zuciyarsu ba, saboda ɗaukaka ƙara da suke yi zuwa ga wani Allah. Yuriduna an yatahakamu ila taghuti, wannan yana nuni akan cewa su ɗin ba su yi imani da kai ba. Shi yasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa, sai zamanto a ƙarshen aya ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa masirin waɗannan halayyar su ne munafikai wanda zahirinsu tare suke da ku amma kuma baduninsu ba shi da alaƙa da ku mun gane da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum idan aka ce musu su waɗannan munafikai aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a cikin ƙasa kada ku yi barna a saman ƙasa ta hanyar kafircewa ubangiji subhanahu wa ta'ala da kangewa waɗanda suka yi imani ku kange su ga barin imanin ku hana su sakat ku hana su yin da'a ga Allah qalu inna ma nahnu muslihun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce su waɗannan munafikai sai ka ji sun ce inna ma nahnu sani dai kadai mu muslihuna masu son kawo jara ne a cikin ƙasa mu ba ma ɗaya daga cikin mabarnata mu iya abin da muke kullum shine mu ga yaya za a yi mu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da ci gaban addini a ƙasa haka ne mu miki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ƙaryarsu ya ce ala ku saurara ku ji innahum humul mufsiduna haƙiƙa su waɗannan munafukai su ne ainihin maɓarnata idan hal ana neman maɓarnata kangararru wanda suke ‘yan ta’addan musulunci to idan kuka same su kun gama samun maɓarnata gane da kyau da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta’ala da ya ce wala tufsidu fil ardi kada ku yi ɓarna a saman ƙasa ba da islahiha bayan an gyara ƙasa ɗin to kada ku yi ɓarna a cikinta wato alfasadu fil ardi kashi biyu ne akwai hissiyun madiyun akwai kuma ma'anawiyun akwai wanda ido kan iya gani ana ce mai alfasadu fil ardi akwai kuma ma'anawi shi ma ana ce da shi alfasadu fil ardi idan aka ce alfasadu fil ardi wanda hissiyun ne madiyun shi ne irin guraren da aka gina mana wanda muke amfana da su muke moruwa da su sai mu je idan gwamnati ta taba mu muna garaf mu je din mu karkashe su wannan alfasadu fil ardi ne amma na irin wuta ce wanda suke na alama in ka zo ka wannan hanyar ita ya kamata ta tsaya wacce ta huce shikenan an taba mu sai mu je mu karkashe waɗannan guraren alfasadu fil ardi ne a ruguje gidaje na mutane wannan alfasadu fil ardi ne mun gane da kyau irin abubuwan da ya shafi duk ta'addanci da sauransu wannan alfasadu fil ardi ne yan tsarewa hanya masu kama kariya da sauransu wannan duka barna ce akan ƙasa sai kuma alfasadu fil ardi wanda yake alma'anawi shine alma'asi ayyuka na sabo wancan ya bude gidan shan giya an kyale shi wancan ya bude gidan karuwai an kyale shi wancan ana baratsa a kofar gidan shi an kyale wancan ana mode da caci da sauransu a kofar gidan shi an kyale to wannan alfasadu fil ardi ne zahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa wato lokacin da ya zamanto an gyara ƙasa ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya hore da waɗansu zarata cikin bayansa wanda sun tsaya tsayin daka ɓangaren abin da ya shafi al-islahu fil ardi ta ɓangaren ma'ana ana karantar da mutane addinin Allah ana ɗora su akan Allah ya ce annabi ya ce akan fahimta ta magabata na ƙurai wannan shi ne al-islahu sannan kuma Allah ta'ala ya haɗa ku da shuwagabanni na gari wanda suke yi muku aiki su gyara muku hanyoyi su yi muku foraj su muku kaza to wannan wato al-islahu fil ardi kenan to in ya zamanto gashi shi wannan baya daga cikin wanda ake zuwa a yi zanga-zanga da shi a kashe hanyoyi baya daga cikin wanda za a gan shi wajen shan giya amma shi ko yana ɗaya daga cikin masu caccakar malamai masu da'awa shi baya daga cikin al-mufsiduna saboda alladhina yuslihuna fil ard to shi kuma yana rugudansu an ce waɗannan malamai ne waɗanda suke karantar da al-qur'ani malamai ne masu karantar da sunna ta ma'aiki shi kuma faɗa yake da su don wata makaranta in dai ba tana da kwai lasisi ba wanda aka bata na karantarwa, to ba za ta karantar ba. Sai zamanto daga ƙarshe an waye gari makarantun da aka ba su lasisin su karantar, su kuma ba su da karatun da ya kamata a ce din an karantar. Sai zamanto waɗanda aka rena din a nan karatun yake kuma an hana, kuma ana faɗa da su. To nan shi ma al-fasadu fil ard ne. Shi ne Allah ta'ala ce kada ku yi ɓarna a cikin ƙasa ba da islahiha, bayan an gyara ƙasa ɗin, bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore waɗansu daga cikin bayin shi sun tsaya tsayin daka suna baiwa addini na musulunci kariya, waɗansu daga cikin bayin shi a matsayin su na shuwagabanni sun tsaya tsayin daka suna yi wa ƙasa hidima, to kada ku lalata abin da aka yi muku. Da kuma fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce afa hukumal jahiliyyati yabghuna, yanzu su waɗannan mutane suna neman hukunci ne na lokacin jahiliya, wato suna so a kyale su karazibi, irin yanda a lokacin jahiliya ba aya ba hadisi ana wato gaba gadi wajen hukunci, so suke yanzu wannan al'umma ita ma a barta haka nan, ya zamanto kawai iya hukuncinka, iya tsawon ajihunka, iya daɗin hukunci da zaka samu, iya girman ajihunka da abin da ka tara a cikin ajihu. Idan mutum honko ne ba komai a cikin ajihunsa, sai ya haɗu da ƙalubale lokacin da aka tafi wajen hukunci. Idan mutum ya zamanto ajihun shi a cike yake, ko da shi ne mai laifi, to shi za a baiwa gaskiya a matsayin shi na mai ƙarfi, saboda ana tunanin shuwagabannin su ma za a taimaka musu wani lokaci. Haka kuke so. Allah ta'ala ce wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun, wato ba wani mafi kyawun hukunci sama da Allah. Amma ga mutanen da suke tabbatar da cewa ta sadu da Allah din. Na'am.
Wa ana Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi hadithun sahihun ruwiinahu fi kitab al-Hujjah bi isnadin sahihin. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله.
نعم. Hadithi na cikin wannan babi a amso shi daga Abdullahi ɗan Umar, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum, wato kowane ɗaya daga cikinku baya yin imani wanda yake cikakke, hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, har sai abin da zuciyar shi ta raya mai, abin da yake so a zuciyarsa ya zamanto mai bi ne ga abin da na zo da shi na hasken nan na Al-Qur'ani da Sunna. Wato ba wani daga cikinku wanda zai yi imani, imanin shi ya zamanto imani ne amsasshe cikakken imani, sai ya zamanto abin da zuciyar shi take saka mai. Mun ga ne kyau. Wato hatta ya kuna hawahu, har dai abin da yake so a zuciyarsa ya kasance taba'an lima ji'tu bihi, mai bin abin da na zo da shi ne. Amma in ya zamanto mutum ga abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo da shi na ayoyi na Al-Qur'ani da kuma sunnarsa wanda take ingantacciya, sai zama amma zuciyar shi ita kuma tana gefe ɗaya. To har yanzu idan ya yi da'awa cewa shi mumini ne, mumini na cikakken mumini, mumini na gaskiya, da'awa ce wanda aiki baya gaskata ta. Mun gane da kyau. Saboda idan ya ce shi mumini na gaskiya, dole ya zamanto ayata Al-Qur'ani da hadisai na ma'aiki su zamanto su ne alƙalai na shi. Wannan hadisi al-Imam an-Nawawi ya ce hadithun sahihun, hadisi ne ingantacce, ruwinahu ko haka ne ko? man rawaito shi fi kitabil hujja a cikin littafin al hujja bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce wannan haka al imamu nawawi ya faɗa amma waɗansu daga cikin malamai sun ci dindinniyar wato wannan hadisi ana daga cikin ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke da ta cewa akan su cikin hadisan da suke cikin al-arba'un an-nawawiyya wanda ba su wuce kilje ba hadisan da malamai ba su ittifaqi wajen ingancin su ba daga cikin wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi yana daga ciki saboda ibnu rajab al-hanbali cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam ya raunana shi haka waɗansu daga cikin malaman hadisi sun raunana hadisi amma dai ala kulli halin ma'anar hadisin ma'ana ce wanda take ingantacciya lokacin da bawa zai zamanto iya imani da baki ne yake da amma idan aka samu matsala wannan matsala din ga abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a kanta an gama to amma sai ka ji shi ya ce yana da ja a kai saboda shi ba haka ya ga ana yi ba kuma an ce mai gashi wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim tamkar rana lokacin azhur baya buƙatar ya yi tambaya akan ingancin shi muttafaqa alaihi shaykhani ai ba buƙatar a ce sai kana ta bincike ya mai ingancin sa menene matsalar shi da sauransu an gama yi maka aiki akan su waɗannan littattafan wa qala ash-sha'bi al-imam ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi yace kana bayna rajulin min al-munafiqina wa rajulin min al-yahudi khusumatun wato khusuma ta barke tsakankanin wani mutum daga cikin munafikai da kuma wani mutum daga cikin yahudawa sai zaman to rikici ya kabure tsakankanin su wannan munafiki shine baya da gaskiya wannan ba yahudi shine mai gaskiya fa qala al-yahudi natahakamu ila muhammad sai wannan ba yahudan ya ce to yanzu yanda zamu mu tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayi mana hukunci mu dauka kara wajen ma'aiki mu je ayi mana zubban ƙwarya anan mu gane wane ne mai gaskiya wane ne kuma wanda yake da handama arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa shi wannan ba yahudan ya san idan ka zo wajen ma'aiki baya amsar cin hanci baya amsar gaisuwa a cikin hukunci iya gaskiyarka ita za ta kwace ka inda za a ce ga wani na kusa da shi yayi laifi amma kuma mai gaskiya din ba musulmi bane zai baiwa mai gaskiya din wanda ba musulmi ba gaskiya wanda yake musulmi ne ya mai fada akan abin da ya aikata bai kyauta ba saboda ba haka musulunci ya karantar ba mun gane da kyau to haka shi wannan bai hudan ya san cewa ma'aiki idan aka tafi wajen shi shi zai kallaci dalilan kowanne ne wane ne mai gaskiya shi wannan munafiki da baki ya yi imani amma kuma zuciyar shi ba haka bace sai zaman to ya san aka tafi wajen ma'aiki akwai matsala shi kuma wannan bai hude ya san shine mai gaskiya idan aka je wajen ma'aiki mara mishi baya zai wa qala al-munafiqu natahakamu ila al-yahud sai munafikin yace a ba za mu tafi wajen Muhammadu ba saboda yanzu idan muka tafi wajen Muhammadu la Allah zai ji tausayinka ya baka gaskiya amma dai mu tafi wajen ba yahude wani wajen Ka'ab ibn al-Ashraf mun gane da kyau yace mu tafi wajen nan li'ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa saboda shi munafikin ya san idan aka tafi wajen can wajen ba yahudan nan zai iya samun gaskiya ta hanyar meka hannu da zai dogon hannu da zai wato saboda ya san cewa yahudawa suna amsar cin hanci a wajen hukunci ar-rishwa ko ar-rashwa ko ar-rushwa ko wanne ka faɗa yayi musallasur ra'i ne mun gane da kyau fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhayna shikenan sai ya zamanto shi ba yahudi ya ce aje wajen ma'aiki shi munafiki ya ce aje wajen ba yahudi sai ya zama ba su haɗu ba akan a tafi wajen ɗaya daga cikinsu yanzu sai suka haɗu akan cewa a tafi wajen boka na juhayna fatahakama ilayhi shikenan sai suka ɗauka ƙara zuwa gare shi suka tafi wajen shiga abin da ya kawo mu ni ne nake da kaza shi kuma ya ce kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk shin baka yi sani ba, shin baka yi gani ba, shin alamtara, shin baka yi gani ba, ba ka yi kallo ba zuwa ga waɗanda suke rai cewar sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka na Alƙur'ani, tare da cewa kuma ba su yi imanin da kai ba, iya daga baki ne imanin nasu amma bai shiga zuci ba. Saboda dama munafiki shi ne zindiƙi. Ina da kyau munafiki wannan al-munafiqu al-i'tiqadi, an-nifaqu al-i'tiqadi kenan. Wato munafirci na ƙuduri, ba wai munafiki na aiki ba. Akwai an-nifaqu al-amali, akwai an-nifaqu al-i'tiqadi. An-nifaqu al-i'tiqadi shine mai hatsari, wanda Allah ta'ala ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. An gane? Wa qila waɗansu daga cikin malamai suka ce nazalat fi rajulaini ikhtasama, wato wannan ayar ta alamtar ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik ta sauko ne fi rajulaini a cikin waɗansu madaje guda biyu ikhtasama da suka yi rigima a tsakankaninsu. Faqala ahaduhuma natarafa'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikinsu ya ce to yanzu mu ɗaukaka ƙara wajen ma'aiki, yanzu wannan rikici namu, maimakon a ce mun tsaya mun yi shi a tsakankaninmu, ba mu san wane ne mai gaskiya ba, wane ne wanda baya da gaskiya, mu tafi wajen ma'aiki mu zana mishi magana, kai ka yi naka ne in yi nawa, sai ya zama to mun gano bakin zaren mu ga wane ne mai gaskiya, wane ne wanda baya da gaskiya, sai ya bada haƙuri. وقال الاخر سيدن يچه ا بذا متف وجن مايكي با الى كعب بن الاشرف ياندا يكماتا شينه متف وجن كعب بن الاشرف با وجن مايكي با شيكنان دا كارشه سي يا زمانتو بس ديدايتا با اكن راين دايا شي وندا يچه اتف وجن مايكي بيوافقا با وندا يچه اجي وجن كعب بن الاشرف شي وندا يچه اجي وجن كعب بن الاشرف بيوافقا با وندا يچه اجي وجن مايكي. Daga ƙarshe sai suka fitar da natijar, to a tafi wajen Umar ɗan Khattab. La'alla yin aka je can shi marasa gaskiya zai iya wa Umar allura, allura shi ta binciko Umar. Thumma tarafa'a ila Umar, daga ƙarshe sai suka tafi wajen Umar ɗan Khattab, suka ɗauka ƙara wajen Umar ɗan Khattab. Umar ya fito ya saurare su. Fa zakara lahu ahaduhum al-qissa, ɗaya daga cikinsu sai ya ambata mai yanda kanin labarin ya kasance, ya ce gashi gashi ni muna cikin rigima ne da wannan, nace mu tafi wajen ma'aiki, yace a shi bai yadda da Annabi ba, sai dai mu tafi wajen Ka'ab ibn al-Ashraf. To shine ni kuma bai yadda da Ka'ab ibn al-Ashraf ba, daga ƙarshe sai muka yanke hukunci mu zo wajen ka. Fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadhalika, sai Umar dan Khattab sai ya faɗa ga wanda yace shi bai yadda da hukuncin ma'aiki ba, bai yarda da zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai hukunci. Sai Umar ya ce mishi aka zalika, shin al'amarin kamar yadda yake haka ne, kamar yadda wannan soban naka ya faɗa haka ne, kai ka ce Annabi baka yadda da aje wajen Annabi, ya ce ƙwarai ku haka ne. Kala na'am, ya ce ƙwarai ku. To Umar dan Khattab ya fito ne dama irin haka nan zigadi, ya ce to ku da ina fito, amilu ni qalilan. Sai shiga gida, sai shiga gida ya ɗauko takobi mai kyau. Shikenan yana hutowa a cikin dama a babbar riga ya sa takobin nashi, ya ce to kuje. Saboda ai abu mai ƙari ne wannan. Azan Umar shi ba wasa. Wallahi Umar ba wasa. Shikenan da ya ji mazancen ya nemi ikrari daga wajen shi wannan mutum, ya ce shin yanda soban nan naka ya faɗa haka ne, ka ce kai ba za a je wajen ma'aiki ba, baka yarda da hukunci Annabi, ya ce ƙwarai ku mallam Umar, saboda Annabi gashi 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 da sauransu, ya ce to. Saboda a lokacin nan Umar in ya ce ya sa mishi hannu ba lallai bane ya kashe shi kai ne, ta to kudan dakata kada yana hutowa, yauwa ta kudan yana hutowa, amilu ne kalila, da ya ce ya kudan jira kada. Shi kenan sai ya je shi ya leka cikin takobinan shi, takobin da ake ce mai gaya ma jini na huci, sai ya dako shi, yana dako shi ba wai a hannu ya rike shi ba, a cikin barbo ya sa shi, cikin babbar rigar shi ya labe shi, har yanzu to a sa ina kuce ta gane na. Yadda ba fadarabahu bisaifi, kawai ya fada mai takobi, faqatalahu ya kashe shi, ya ce kai yanzu an ce ka je wajen ma'aiki, ka ce baka yarda da Annabi ba kuma ni ka yarda da ni ka zo waje na ko to ainihin hukuncin da zan maka shine hukuncin wanda ya kafircewa ma'aiki hukuncin mutumin da ya ƙaryata da ma'aiki yace ma'aiki bai yarda da hukuncin sa ba yana nufin kenan dai ba Allah ya turo shi ba to hukuncin sa shine a kashe shi to ni na maka hukuncin da ya dace da kai ka ji urso ba wazawa now
فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم فيه مسائل wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata mu fahimta karkashin waɗannan ayoyi da malamin ya shigo da su da kuma hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma magana ta al-Imam Shabi Amir ibn Sharahin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nisa'i تفسيرن آية دتكي تكين سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما فيها دا أبن ديكي تكين من الإعانة وان ديكي تيم كاوا على فهم الضاغوت أكن فهمتر أبن داكي تيوى الضاغوت واتو الضاغوت واتو مبالغة تسيغة وان دتكي مبالغة دقاء الضغيان واتو شيني وان ديكي تقونا دا إلي yayi shishigi wajen doka ta Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da za a bauta wa nawanin Allah ma'budin ne aw matbu'in ne aw muda wannan shine ake cewa al-tagut kamar yanda al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wato yayi tafsirin al-tagut al-thaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayatul baqara tafsirin ayat da take cikin suratul baqara wanda malam ya kawo ta cikin wannan babe akan ita ce aya ta biyu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard al-thalitha mas'ala ta uku tafsiru ayatul a'raf tafsirin ayat da take cikin suratul a'raf wala tufsidu fil ard ba'da islahiha ubangiji tabaaraka wa ta'ala ce kadda ku kuskura ku yi barna a cikin ƙasa bayan an jara ƙasa din arabi'a mas'ala ta hudu tafsiru afa hukumal jahiliyyati yabghun wato tafsirin fadar Allah subhanahu wataala da yace ala yabghuna shi yanzu ba sa neman wani hukunci illa hukumal jahiliyyati face dai hukunci wanda yake na lokacin jahiliya shi yanzu ba wani hukunci da suke nema face dai hukuncin da yake na lokacin jahiliya ko kuma illa hukumal jahili ala yabghuna hukman shin yanzu ba sa neman wani hukunci illa hukumal jahili face dai hukuncin da yake cike da jahilci wanda babu burbudi na ilimi ko kadan a cikin wannan hukunci saboda hukuncin da za a je a yi shi saboda antila kasa saboda antila dukiya zai zama to an kangare wa Allah an baude wa gaskiya sai ya zama to an yi hukuncin akan san zuciya an yi hukuncin akan rashin da'a ga Allah an yi hukuncin akan rashin ilimi al-khamisa mas'ala ta biyar ma qalahu ash-sha'bi fi sababi nuzulil ayati al-ula abinda wannan tabi'i al-imam amir ibn sharahil ash-sha'bi ya fada cikin sababin saukar wannan aya ta farko ta alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk as-sadisa mas'ala ta shida tafsirul imani sadiqi wal kadhibi wato bayani akan abin da ya shafi imani wanda yake na gaskiya da imanin da ya zama baragurbi ne imani na gaskiya mai imanin wannan shine ya zamanto abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da shi shine hakim akan dukkan abin da zai aikata imani na jabbuka baragurbin imani imani na ƙarya shine wanda abinda ma'aike alaihi salatu wassalam yazo da shi ba shine a gaban shi ba. Na'am. As-sabi'a mas'ala ta bakwai qissatu umara ma'al munafiqi. Wato doki ba dadin da aka yi. Umar dan Khattab tare da munafiqi. Eh yanda suka tattauna da shi kaji ai hira ta su ai tayi armashi da kyau. Eh mana Umar ai ba wasa. الثامنه مساله تتقص تقرشه ا wannan babe kaunul imani la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama. Kasancewar imani baya tabbata ga wani daga cikin bayi na Allah, baya tabbata ga kowa har sai abin da yake cikin zuciyar wannan mutumin ya zamanto mai bi ne ga abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da shi. Na'am.
Babu man jahala shay'an min al-asma'i wa sifat wa qawlihi wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna bi rahman wa fi sahih al-bukhari qala ali hadithu an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu.
Babu man jahada shay'an min al-asma'i wa sifat. Wannan babu zai yi mana bayani dangane da hukuncin mutumin da yayi musan wani abu daga cikin sunaye na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yayi musan wani suna daga cikin sunaye na Allah, wasifati ko kuma yayi musan wata sifa daga cikin sifofi na Ubangiji, daga cikin sifofi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta kansa da shi da ita wannan siffa din a cikin Alqur'ani, ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da ita wannan siffa a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya, sai zabanto wani yayi musanta yace ai ba haka bane, ko kuma suna wanda ya tabbata a cikin Alqur'ani Allah ta'ala ya ambaci kanshi da wannan sunan, ko ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda take ingantacciya, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambaci Allah subhanahu wata'ala da wannan sunan, sai zabanto wani yayi musu aje shi bai yarda ba yana da ja a cikin wannan lamarin. A antum a'lamu am Allah, kun fa Allah sani, da kuma bayani akan fadar Allah ta'ala da yace wa hum yakfuruna birrahmani, wato su mushrikai na Makka suna kangarewa birrahman da wannan suna na Allah na arrahman, wato suna kafircewa wannan suna na arrahman. Su suka ce mun san Allahu amma dai kam Ar-Rahman fala na dadi ma huwa, ba mu san menene Ar-Rahman ba. Sai lokacin da Suhail ibn Amr, lokacin da aka zo za a yi sulhul Hudaybiyya, za a rubuta letter, ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda shine marubuci tsakankaninsu shine Ali ibn Abi Talib, ma'aiki yace rubuta bismillahir rahmanir rahim. Bayan Ali ibn Abi Talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, Suhail ibn Amr yace hada nadari ma nadari ar-rahman walakin uktub bismika allahumma, amma dai ar-rahman dinnan mun san ko wane ne ba, ka rubuta bismika allahumma shi muka fi sani. To sai Allah ta'ala ce wa hum yakfuruna bir-rahman, wato su waɗannan mushrikai suna kangarewa da wannan suna na ar-rahman saboda sun yarda da Allah, amma kuma su ba su yarda da sunan a ce Allah ar-rahman ba. Qul'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna, an gane kin, wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man ar-rahman an asjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Wa fi sahih al-bukhari, ya tabbata cikin sahihul bukhari wannan athar na Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib yace hadithu an-nas bima ya'rifuna, yace ku zantar da mutane da abin da hankalinsu zai iya doka. Idan kuka zo kuna tunatar da mutane kuna yi musu magana, ku yi musu magana gulgudan yanda hankalinsu zai iya doka. Atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu, shine aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu, shin kuna so a ƙaryata Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Wato a lokacin da zaka yi da'awa akwai babban abubuwan da ya kamata a ce ka fahimce shi na fiqhud da'awa. Idan ya zamanto zaka yi da'awa ka san inda zaka yi da'awa, waɗannan mutane da zan musu da'awa jahilai ne wulik, wato dukkaninsu jahilai ne a cikin duhu suke wulik. To ina tashi zan musu dawa zan ci a dako Sahih Bukhari ne a fara karantarwa. Kaga ai wannan ba wata Sahih Bukhari ake magana ba. Yanzu abin da ake bukata shine kai kokari ka sanar da su abin da ya shafi su iya ma karanta huruf. Kace yanda za a samu nurul bayan. Kace menene nurul bayan? Kace za a yi muku order shi. Kai kokari ka siyo shi. Ka siyo nurul bayan da dan juzu Amurka da sauransu ka kawo ka aji. Shikenan ka fara fadakarwa. Yanzu kaga masalar da ya zama to masala ce ta Khawarijawa. Yanzu magana Khawarija ka ce ka zo ka ba mutanen kauye Khawarijawa ba za su gane larabcin ba, za ka yi takwata mushi amma ba za su gane ba. Daga ƙarshe su ce kai addinin nan kawai rikici gare shi wallahi, saboda wannan hankalinsu bai kai su fahimci wannan masala din ba. Mun gane da kyau, yanzu sai ka yi kokari ka zantar da su da abin da hankalinsu zai iya doka. Shikenan ku koyi nurul bayan. Alifun ba'un sa'un dan tijo dan shekara 70 babu laifi kace mushi ya alifun ba'un sa'un ba lalle bane dan ya mutu bai iya karatun Sahih Bukhari ba. Allah ta'ala mai tambaya akai, amma in bai iya sallah ba, bai san kalmar shahada ba, bai san kaza ba, Allah zai mai tambaya akai. To sai ka dora su akan wannan. Yanzu ka zo ka guri sai zaman to gurin da ka zo ka ana rikici guri ne wanda waɗanda suka fahimci addini fahimta wanda take gurguwa sun fi yawa sama da waɗanda suka fahimci addini fahimta wanda take ingantacciya. Yanzu a lokaci in ka zo za ka yi da'awa, kaga waɗancan ka tarra su jahilai ne wulik, nan kuma sun yi karatu amma sai dai karatun da suka yi akwai wata shubaha a tattare da su. Kaga da'awarka a wannan lokacin za ta sha bambam da da'awarka a wancan gurin. Lokacin da ka tarro waɗannan mutanen wanda watakila la'alla waɗansu sun ma rubuta Qur'ani, waɗansu sun yi kaza, waɗansu sun yi kaza, sai ka ce a siyo nurul bayani a fara karatu. To ina gani ai ba wanda zai kallace ka. Me nurul bayani? Sai dai kai ka zo a koya maka za su ci. Saboda a lokacin da a warka kuma sai ka kallace yanda ya kamata ka yi ta. To zutun da an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, me ya kamata a ce mun shigo da shi wanda zai zama to ci gaba ne a wannan guri. A shigo da kaza, a shigo da kaza, a shigo da kaza. Abin da ka san cewa in ka shigo da shi a nan ba za a fahimce ka ba, sai ka ɗage shi kada ka shigo da shi a yanzu. Akwai lokaci. Shi yasa duk masalar da ya zamanto a cikinta akwai ƙura, kada ka yi garajen watsa ta. Saboda kana watsa ta la'alla akwai waɗanda za su maka mummunar fahimta. In ka ga masalar halaccin cin doki, yanzu masalar cin doki ya halatta ko bai halatta ba. A wannan matsala ce wanda la'alla in ka tafi wani guri kana cewa doki ya halitta wani sai a mare ka ma. Wallahi kana malami sak za a mare ka. Zai ce so kace kai ka kafirta mu diyako. Doki wa ka taba ji ya ci doki a nan? Mu tunda muke ma iyaye da kakannin mu taba ji kai ka fi su ilimi ne. Shi ga wani in kai wasa ya sa an baka kashi. To amma idan aka maka tambaya akan halaccin cin doki, tsayin ya faɗo aka maka tambaya a kan shi, shi kenan sai ka ce to lalle doki akwai saɓani na malamai a kan shi. Sai ka ce akwai saɓani, ka ce malikiya sun tafi a kan haramu ne. Shi kenan ka tafi a kan. Mun gane da kyau? Shi kenan saboda kana cewa ya halatta a ci doki ko? Wala mutane da yawa za su ce ƙarya gari, ƙarya kake. Idan suka ce ƙarya kake ba kai suka ƙaryata ba. Ma'aiki ne suka ce zancen da ya faɗa ba haka ba ne. Mun gane da cewa saboda sunna ce ta ma'aiki wannan. Mun gane kuma hadisi yana cikin umdatul akal. Kaga lokacin da ka zo ka da bayani akan halaccin cin doki, waɗansu suka ce ƙarya ce, waɗannan malaman kawai ne mutane masu kai. Kaga yanzu ba kai bane a ƙaryata. Kai ka faɗi maganar annabi ce sai aka ce kayi ƙarya, sai a ƙaryata maganar ta ma'aiki da wasu barka. Mun gane da kyau. To yanzu a irin wannan lokacin idan ka samu kanka a irin wannan guri, da a warka tarakkazu akan abin da aka yi ittifaji akan shi. Mun gane da kyau. Lokacin da aka fahimce ka ba kun sa karatun mutul akami ba, kuma ya ce mai mattafaka alaihi shekhani, mai mattafaka alaihi limamani, hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaji kan fitar da su. Lokacin da ka zo kan hadisin sai ka yi bayani, sai ka yi sharhi a lokacin, kaga ba wanda zai ana ka. Shikenan sai a ce to ashe malaman da suke cewa ya halitta a ci doki muna ganin shirme ne suke da sauransu, ashe su suna da dalili ma tun a cikin mudatul akabi. Sai ka ce eh ka san ai rashin karatu ne da ba ma yi. Sai ka nuna kai ma kanka baka karatu. To a lokacin sai ka ga an fahimci juna. amma yanzu kana da waka ce ƴan uwa ya kamata mu hada jika biyar biyar mu siyo doki ayi watan dashi ana wallahi har wanda suke sauraron ka suna ganin ka mutumin kirki wani ya tafi gida sai ya ce ashe mallam din iska ne shi ba to kaga ashe to kaga to shi yasa irin waɗannan masaloli duk masalar da kasancewa za ta tada kura za ta tada hayaniya to sai kai kokari kai kuma ka kallaci ya zai zama to wannan urfi ko wannan bi'a din bi'ar da za ka yi da'awa a cikinta yaya wannan abin za su ɗauke shi la'alla yanda za su kamba ma shi kai ba haka kake nufi ba to amma in kana cikin jama'a wanda sun fahimci addini idan ka zo wannan masala din yana ga masala ce wanda ma ba ma buƙatar a ce sai an faɗaɗa a kanta wancan ya karanta umdatul akami wancan ya karanta bulugul marami wancan ya karanta kaza ya karanta kaza shikenan aka zo kan masala ai ba buƙatar ma a ce wani a tada hayaniya a kanta mun gane da kyau sai ka kallaci mutanen da suka maka fatawa da kuma yanayinsu sai ka ba su fatawa wanda ta dace da su wanda ba za ka tayar da hayaniya ba saboda a wannan lokacin ya zamanto malam yana son at-tasaddur hubbu shuhura ana samun matsala wani za ka ga cewa shi saboda ya shahara sai ya zo da wata mas'ala wanda ya sani sarai ba akan ta jumhur ba suke kai tsaye kawai ya bayyana da ita wala wani lokaci kawai kai tsaye da ita zai shahara sai an ce wane kawai a wane wanda ya halitta kaza ku shikenan kawai daga bakin shi aka ji ya shahara da ita yanzu duk wani karantarwa da ya yi a baya duk ba a san shi ba amma lokacin da ya zo shi ya saba ago ya ce ai abin da malamai suke akan kuskure suke kaza 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 in aka faɗa maka sai ka nemi malama wani malami ne ya ce kaza da a ce in ka rubuta a Facebook malam wane shek wane 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 kawai sai ya gaishe shikenan kai ma ka haɗu da wani sai ka gaya mishi sai ya zama to wanda malamin ya yi suna saboda wannan matsala ɗin da ya saba wa malamai to ba bai dace ba lokacin da za ka yi magana ka kallaci mutanen da za ka yi musu magana wannan shine iya ainihin fahimtar nasi haka Ibn al-Qayyim ya faɗa dukkan wanda ya baiwa mutane fatawa da mujarradin ayal al-Qur'ani da mujarradin hadisi to ya haince su shine dole sai ka kallaci yanayin da mutane suke inda mutane suka tashi da sauransu to sai ka kallaci fatawar da zaka ba su kaga Saudiya sun yi lokacin da suka haramta tukin mota ga mace yanzu idan ka zo ka ce duk macen da suke tuka mota a Niger ta yi haramu haramu ta aikata to yana ga wala ba za ka zauna a Niamey ba kaga a Niamey sai ka tsinkaya wata mota tun daga can zaka dinga kallon huskarka a jikin motar ita zo sai kawo mai sheje kuma ko sallama ba za ta baka ba wala duk manyan mototin nan go sai ka zo kawo kaga mai sheje a ciki to kun gani yanzu in ka ce haramu ne saboda ka gani a Saudiya kaza 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 haramu ne da sauransu in ka zo ka faɗa haka ai kaga yana ga ko malamai ba za su wafuka maka ba shi yasa akwai buƙatar a ce muna karanta irin littattafan da suke da irin wannan mas'ala din irin littattafai wanda za su ƙara fahimtar da mu wato yanda malamai suke yanzu kamar muka ɗauki littafin Ibn al-Qayyim wato wannan littafin nashi mai kyau wallahi alamun waƙin din nan na manta sunan shi amma sufuri biyu ne mai kyau wallahi idan ka karanta shi zaka fahimci abubuwa da dama a bangaren fiqh sosai zai za ka maka tushen fiqh tun daga sahabbai da tabi'ai da sauransu ilamul muwajjihin ar-rabbil alamin litafi ne guda biyu na siyasu jaka takwas a jami'a yana da kyau idan mutum yana karantawa zai fahimci waɗannan masail din na'am
براء عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عبيده عن ابن عباس انه راى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن
وروى عبد الرزاق ابن معمر ابن حمام الصنعاني واتو بلتاف المصنف يا رويتو أثر عن معمر دغ معمر ابن راشد الأزدي an ibn Tawus ne shi kuma ya jo daga Abdullahi ibn Tawus ibn Kaysan al-Yamani ana abihi shi kuma ya jo daga mahaifinsa Tawus ibn Kaysan al-Yamani Abu Abdurrahman an ibn Abbas shi kuma ya jo daga malaminsa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات واتوجيك عبد الله بن عباس يا ga wani mutum intafada wato yayi makirkata ya fara karkarwar jiki lamma sami'a hadithan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yayin da yaji wani hadisi wanda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi sifati wanda yake magana akan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala da yaji an faɗi wata siffa ta Allah shikenan sai wannan mutumin intafada intafada ma'ana taharraka sai dan gilgiza idan ka ci subhanallahi kaza bura istinkaran lidhalika saboda musan wannan abin da aka faɗa na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi bai taba jin wannan abin ba hankalin shi ya tashi فقال ما فرق هؤلاء كو ما فرق هؤلاء كو ني نسخة تاتبت عبد الله بن عباس يتي ما فرق هؤلاء منين يسامو ودنن متاني سكي فركتا سبو ده سنجي سنة تما ايكي صلى الله عليه وسلم هل سكي تصورو هكا يجدون رقة عند محكمه واتو سناجن تبشي اتكن زوتي يرسو lokacin da suka ga muhkam wato dalili wanda yake a fili karara idan aka ce muhkam shine aya ko hadisi wanda ma'anar shi a fili karara take shine ake ce da shi muhkam wa yahlikuna inda mutashabihi sannan kuma suke hallaka lokacin da suka ga suka karanta aya ko hadisi wanda take dauke da ma'ana wanda ma'anar ta arfa take yanzu abin da ya shafi as-sifat wannan yana daga cikin al-mutashabihat wato abubuwan da zaka yi imani da su yaya ne Allah ta'ala shi ya san shi ya san ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa al-istiwa'u ma'lum amma wal kayf majhul wal imanu bihi wajibun was'alu anhu bid'atun kowace sifa ta Allah haka zaka ci idan aka siffanta ma'aiki idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da cewa Allah yana dariya aka tambaye ka ya dariyar Allah take zaka ce dariya dai sananniya ce amma dai ta Allah ban san ta ba mun gane da kyau yin imani da cewa Allah yana dariya saboda ma'aiki ya faɗa a hadisi ingatacce ya dhahaku Allahu ila rajulaini ahaduhuma yaqtulu al-akhir yadkhulani al-jannata biqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubu Allahu ala al-qatili fayustashhadu gashi na hadisin Abu Huraira yana cikin Bukhari da Muslim shine kace to Allah ta'ala tunda ma yake ya siffanta shi dole mu yi imani da wannan amma tambayar kaka Allah ta'ala yake dariya wannan bid'a ce mun gane da kyau to wannan dukkan sifofi haka zaka dora su a kai idan ya zamanto ka tabbata cikin alqur'ani Allah ta'ala ya siffanta kanshi da wata siffa to ka siffanta shi da wannan siffa amin ruha kama ja'at وجميع آيات الصفات وجرها حقا كما نقل الطراز الأول هكا شيخ الإسلام يفعله تكين لتافنسا لامية ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أتلوك تند قريشا واسك جكادا الله صلى الله عليه وسلم yana ambaton ma'aiki yana ambaton ubangiji subhanahu wata'ala da wannan suna nashi ar-rahman lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya ma'aiki yace a rubuta bismillahir rahmanir rahim ankaru zalika wato wadansu daga ciki sai suka yi musan wannan suna shine sahal ibn amr yace a hada ismu la nadri mar rahman mu musan ba me yake nufi da ar-rahman lakin uktub bismika allahumma ya abinda muka sani kace bismika allahumma amma ar-rahman ba zai yi ba ma yake cewa ali ibn abi talib ya shafi yace to aka shafi aka rubuta bismika allahumma yake yace to kace haza ma qada alai muhammadur rasulullah ce a ai inda mun san kai rasulullahi ne ba za mu hana ka fuka shigo wannan ko Muhammad ibn Abdullah rubuta sunan ka gaya kai wannan shadi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar a cikin su wa hum yakfuruna birrahman wato su suna kafircewa da sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala arrahman kenan suna kafircewa da wannan sunan na'am
الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات الثانية تفسير آية الرعد الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه
فيه مسائل wato a cikin wannan babu akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su karkashin wannan aya da malam ya shigo da ita da kuma waɗannan athar da malam ya kawo da su al'ula mas'ala ta farko adamul imani wato rashin yin imani bi jahadi shay'in min al asma'i was sifati saboda musan wani abu daga cikin sunaye na Allah ko kuma musan wani abu daga cikin sifofi na Allah saboda su waɗannan mushrikai lokacin da suka yi musan suna na Ar-Rahman sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hum yakfuruna sai zamantu an cire musu siffa ta imani a tattare da su al-thaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayatir ra'd tafsirin ayat da take cikin suratul ra'd wanda malam ya shigo da ita a wannan babe wa hum yakfuruna bir-rahman kaga shi ya halatta wato wani kaso na aya a ambace shi da aya kaga wahum yakfuruna birrahman wannan wani kaso ne na cikin wata aya ba farkon da ba karshen ta ba kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wahum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab haka ayat take to amma kuma sai ya ciro wannan wahum yakfuruna birrahman ce kuma tafsirin ayan nan al-thalitha mas'ala ta uku tarku at-tahdith bima la yafhamu as-sami'u barin zantarwa da dukkan abin da mai sauraren ka ba zai fahimce ka ba duk abin da mai saurare ba zai fahimce shi ba to yanzu ba buƙatar a ce ka fade shi kai hakuri akwai lokaci idan kana karantar da ƴan uwa kana karantar da dalibai ya zamanto kana da kwai hikima da Allah ta'ala ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusun akwai alulama'ur rabbaniyun alladhina yurabbuna an-nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi mas'aloli wanda suke na larura su ya kamata a ce ka fara karantar da su su ba mas'alar da idan bawa ya mutu yana jahiltar ta Allah ta'ala ba zai rike shi ba akan jahiltar ta dai ba ita ya kamata a ce kawo sa'a ba akwai lokacin da ya kamata an kai wannan lokacin shine lokacin da ake wanka ƙarin kyau amma lokacin da ya zama to ba zancan to an ana ta kai ba ta kaya mutumin da yake famale rife al'aura shi kare ka miji zancan a ya kamata a ce dinkin nan ya sabka halƙasa a yanzu kaje ana ya saka mata dinki ya sabka halƙasa ko da muka shadda da sauransu kaya sun taru mun gane da kyau to duk mas'alar da ya zamanto in ka fito da ita wanda za su fahimce ka bu suce kashi 1 cikin 10 ba to kai kokari har ya zamanto kashi 7 cikin 10 za su fahimce ka ko kashi 6 cikin 10 za su fahimce ka sai ka fito da ita mun gane da kyau yasa Abu Hurairah ya ce hafizatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aini fa amma ahaduhuma fa basastuhu wa amma al-akhiru fa law basastuhu wudi'a hadha al-bul'u to athar din yana cikin sahih al-bukhari ar-rabi'a mas'ala ta hudu zikrul illa wato ambatan dalilin da yasa bai kamata ba ka zantar da mutane abinda ba za su fahimce shi ba akwai abinda yanzu idan ka zo da shi go kai ba za a fahimce ka ba saboda ba ka da usulubi mai kyau amma wani idan ya zo da shi wallahi tsaf za a hau azabuna za a fahimce shi saboda shi yayi usulubi mai kyau shi yasa ko da abin zaka karantar da shi to ka karantar da shi da usulubi mai kyau duk lokacin da ya zamanto abin da kwanciyar hankali da bi alalima bai kawo da shi ba fada da rikici baya kawo da shi mun gane da kyau annahu yufdi ila takdhibillahi wa rasulihi walau lam yata'ammadil munkiru wato haqiqa illar da ta sa shine haqiqa yana sadarwa zuwa ga ƙaryata Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wato koda shi wannan wanda yayin inkarin wannan abun bai gangamta ka ba da gangan ba aga lokacin da yace ya laƙariya ce wannan abun da shi shi kuma hadisi ne saboda lam yabluhu aqluhu hankalinsa bai kai ba wannan hadisi sai ya zama to lokacin ka san al-aqlu sahihu la yukhalifu an-naql as-sahiha haka ibn taymiya yana ga yana da wannan yana da littafi mai wannan sunan dar'u ta'arud al-aqli wan-naql tunkudewa cin karo da juna da hankali da kuma nasi ingatacci ba cin karo da juna da hankali da nasi ingatacci inda hankalin ne kyau ne ba wani abin da ya shige shi na shubaha ba yanda za yayi inkarin aya ko hadisi wanda ta tabbata mun ga yanda kyau to amma saboda kusur na hankalinmu bai cika ba shi yasa idan muka ga wani hadisi muke dan tababa ma akan shi idan muka ga wata ayar ta tabbatar da wani hukunci mu danga cewa ayyukin haza da sauransu al-khamisa mas'ala ta biyar ta karshe kalamu ibn abbas liman istankara shay'an min zalik wato maganar abdullahi dan abbas ga mutumin da yayi musan wani abu daga cikin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala abdullahi dan abbas yace wa annahu ahlakahu wato haqiqa wannan musan da yayi ya halakar da shi ya fadar da shi cikin kwari na halaka na'am abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik